لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين.
الله تعالى يتي يا أيها الذين آمنوا ياكو وأن سكي إيماني لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء كدكورك يهودا ودنصارى أمتأين مجب انتال مرى وأن كوكي تيمكونسو كوكي قل لك أوانشان تيمكيكين يرجونا دا أوانتكا دنصارى تاردسو بعضهم أولياء بعض ساشنسو مجب انتال مرى ساشيني ومن يتولهم منكم فإنه منهم wanda din yajib in ce su daga cikin ku to shi ma yana cikin su inna allaha la yahdi alqawma adh-dhalimin haqiqa lalle allah baya shiryar da mutane waɗanda suke azzalimai wato bayan abin da ya gabata wannan isti'nafi ne sabon hukunci ne wanda alakarsa da abin da ya gabata na bayanin halin yahudawa yana wato a matsayin kamar shimfiɗa ne na cewa wato waɗanda suke wannan shine halin su waɗanda suka kaddamar da soyace-soyacen ransu akan hukuncin Allah waɗanda har suke so su zamar da annabin Allah salawatullahi wa salamuhu alai gabarin yayi hukuncin Allah ya zo ya bi su a soyace-soyacen ransu to menene dalilin da zai sa kurke su su zamanto wato majibin talamari alwilaya abinda ake nufi da wilaya kamar yadda muka ambata kalma ce mai ma'anoni masu yawa ma'anonin ta sun kai wajen 10 amma abinda ake nufi da wilaya a nan wajen shine wato wato an-nasru wal hilf wato yin wato taimakawa bayar da nasara ko neman ta da kuma kulla kawance na azo a hadu domin ai wani abu wanda zai kai ya zuwa ga cimma manufar da take bata wanda take yaki da addinin musulunci kawance ce niya da wato kafirai akan musulmi kawance ce niya idan aka yi tsakanin musulmi da kafirai domin wata maslaha ta duniya wannan mahallinta daban za ta tana da wani hukunci daban ba lalle ta fada cikin wannan muwalati da aka haramta ba amma a hadu da kafirai domin yaki da addini ko kuma domin yi ma addinin musulunci zagon kasa da hana shi ci gaba wanda yake kuma kafirai ba za su taba yadda ai kawance ce ne yakan abin da zai ciyar da addinin musulunci ci gaba ba a hada kai da su domin a hana addinin musulunci ya ci gaba yana daga cikin wannan almuwalat din wanda Allah ta'ala ya haramta farkon zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Madina mun san cewa kamar yadda aka ambata mana a wurare daban-daban malaman tafsiri sun ambata da malaman sira yahudawa kashi uku ne banu qainuqa da banu nadir da banu quraiza annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alƙawarin at-tahaluf kawancece ne ya da su na kan cewa su al'umma ɗaya ne duk wanda ya yaki madina za su haɗu su yake shi duk wani nauyi da wani wanda da wani dan madina ko musulmi ko ba yahudi ya dauka na jini a kansa wanda 'yan gari 'yan uwa za su haɗu su biya diya to musulmi da yahuda za su hadu su biya diyan nan. Wannan kaga me ya kai wato haduwar juna da dinkewar juna irin wannan. Amma da sharadin kan cewar ba za su yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, ba za su taimaka ma wanda suke yakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, dukkanin su sai da suka keta wannan alkawari, dukkan kabilun guda uku, Banu Qainuqa su suka fara, sannan Banu Nadir, sannan Banu Quraiza. Kowanne daga cikin su yayin da ya warware alkawari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai saurara masa ba. Mai afuwa ne kamar yadda Allah ta'ala ya ce fa'fu anhum wasfa, yayi musu afuwa yayi safhu, amma akwai abinda ake afuwa dan kansa shine abinda ake masa na taba shi, amma akwai abinda ba a afuwa wanda yake zai zo ya hana ma addini ci gaba. Anan wajen bai saurara musu ba, ya kori Banu Qainuqa. A lokacin nan sai ya zamanto yayin da suka bayyana adawa ga musulunci, suka bayyana adawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duk wanda zai rike kawance tare da su da alkawarin taimakon juna da su, to ya zamanto ya saba ma koyarwar addinin musulunci, ya zamanto tamkar ya zamanto shi ma mai gaba da addinin musulunci ne. To shi yasa yayin da an ce wannan ayar ta sauko ne lokacin da Ubadah bin Samit yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah, yahudawa da na kasance ina cikin alƙawarin kawance tsakaninmu da su, mu al-Khazraj muna da alƙawarin kawance da su da taimakon juna tsakaninmu da su Banu Qainuqa, amma ni yanzu na barranta daga muwalati da su, ba na cikin tallamarin su, mawalina waɗanda mataimakana su ne Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mu'minai. Abdullah ibn Ubay ibn Salul shi ma ɗaya daga cikin manyan kabilar Khazraj, Ubadah ibn Samit ɗaya daga cikin manyan kabilar Khazraj. Abdullah ibn Ubay ibn Salul da ya ji abinda Ubadah ibn Samit yayi sai ya ce a'a, ni bazan yi haka ba, bazan kakkabe alkawarin kawanceceniya da taimakon juna da nake da shi da alkawarin jibintar lamari tsakanina da Yahudawa wanda tun da muna tare da su, ban san abinda zai zo ya zamanto ba. Ta yu juyun juyi hali ya zo ya zamanto su ne a sama, yau annabi sallallahu alaihi wasallam da mu'minai su ne a ƙasa, al'amarin ya juye, al'amarin nasa ba zai kai ko ina ba, ya zamanto su Yahudawa su ne za su samu nasara. Kan in wannan ya faru me zan yi kenan, nayi saki reshe kama ganye. Wato kenan ba shi da imanin cewa Allah zai taimaki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yana ganin gara ya raba kafa, yana nan tare da annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ce shi musulmi ne dan kada a ce shi kafiri ne a kore shi, yana nan tare da Yahudawa koda za ta juya in ba ta yi kyau ba, yana nan dai tare da su, sai su rike cewa ai dama can ina tare da ku, kamar yadda ya gabata gare mu a cikin suratul nisa. To akan wannan aka saukar da wannan aya, aka karfafa abinda Ubadah bin Samit yake a kai, kuma aka kira mu'minai su ma su yi irin wannan, kada ku riki Yahudawa da Nasara su zamanto majibinta lamari wanda za ku rinka taimakon su, domin wannan yana ɗaya daga cikin alamar wato alamar rashin yarda da addini, alamar rashin gaskiya wajen imani. Shi yasa Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin aturiduna an taj'alu lillahi alaykum sultanan mubina. Allah ya ce ya ku mu'minai, kada ku riki kafirai su zamanto majibinta lamari ba mu'minai ba, ku jibince su, ku kyala mu'minai, ku nemi taimakon su akan mu'minai, ku nemi taimakon su, ku neman taimakon mu'minai, ku taimaka ma kafirai, ku ki taimaka ma musulmi. Shin kuna so ku sanya ma Allah hujja mabayyaniya ne akan ku? Malamai suka ce hujja mabayyaniya ai akan cewa ku munafukai ne. Duk wanda yayi haka ya ba ma Allah hujja a bayyane kan cewa shi munafiki ne, domin abinda zai sa musulmi ya zamanto ya kulla da kafiri, ya ware mumini, to da wannan dalili ne akan cewa imaninsa da addinin mumini din ba imani ne na gaske ba. To Allah ta'ala akan wannan da makamanciyarta aka ce wannan aya ta sauka, waɗansu suna ambaton kisar Abu Lubaba. Abu Lubaba yana daga cikin hulafa, yana daga cikin ajahiliya, suna da wato kawance tsakanin kabilarsa da kuma kabilar Banu Qurayza. Lokacin da Banu Qurayza suka warware alkawari, suka hayinci Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam, mun san hayincin da suka yi, shine suka ce idan an yi yakin Ahzab za su bar hanyar su za su bar unguwar su a kutso kai ta cikin unguwar su a farma musulmi dan a karkashe su alƙawarin da suka yi kenan da Allah ya tona musu asiri malaika Jibril ya zo ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ha'incin da manu Quraida suka yi yace aje a yake su a fatattake su aka je aka yi musu takunkumi ba shiga ba fita ba koda neman ruwa ne suka yi kwana 40 a haka sai suka ce a turo musu wani suka ce nemi Abu Lubaba ya zo dan su shawara da shi suka ce me kake gani mu yadda mu yi saranda mu sauko kanmu akan hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ko dai mu ci gaba da dagewa in muka yadda muka saukar da kanmu ga hukuncin Annabi sallallahu alaihi wasallam me kake tsammanin Annabi sallallahu alaihi wasallam zai mana da yaje shine sai musu ishara cewa haka yankan wuya wannan abin da yayi sai yace ai ya ha'inci Allah ya ha'inci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ya tona asirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga makiyansa saboda haka ya jibince su koma bayan annabi da mu'minai sai yace tunda ku yi haka shi zai je daura kansa a jikin masa a jikin al'amudi na masallaci har sai in Allah ne ya saukar da cewa ya karbi tubansa bai tafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai tafi masallaci ya je ya daura kansa tana nan istiwanar a cikin harami za ku ga an sa istiwanatu abilu baba inda ya daura kansa din tana nan har yanzu a cikin harami a cikin rauza idan daga kabarin idan daga inda shingen kabari din yake na annabi sallallahu alaihi wasallam nan istiwanatu sarir take ta itikafi ta biyu tace istiwanatu aisha to wanda take bayan istiwanatu sarir tace istiwanatu abilu baba yaje ya daura kansa a nan wajen yace har sai in Allah ya karbi tubansa annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace da ya zo waje na ya nemi gafara Allah ni nema masa gafara Allah shikenan Allah ya yafe masa amma yanzu tunda yace ya je sai yadda Allah sai hukuncin Allah ya sauko sai mu saurara sai hukuncin Allah ya sauko yaje kwana da kwanaki na manta a cikin sira kwana nawa yayi amma kwana da kwanaki yayi a nan wajen ya daura kansa a nan wajen yake sai dai kawai yaje ya qada'ul haja ya dawo ya sake daura kansa a nan wajen har sai tukuna wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam yana dakin ummu salama wahayi ya sauka masa kuma wannan yana daya daga cikin abin da yake nuna kan cewa wahayi yana zuwa ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba lalle da qur'ani ba tunda babu aya da ta bayyana waɗansu suna cewa akwai waɗansu suna ishara ga wata aya ga ayar da ta sauko akan tubansa amma ba sariha bace akai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma ummu salama Allah ya karbi tuban Abu Lubaba ta bude taga tace ya Abu Lubaba kai albushir Allah ya karbi tubanka sannan ya kwance kansa ya tafi gida to wannan abin da yayi ya jibinci mu'minai ya jibinci yahudawa min dunil mu'mini to shine wanda Allah ya hana yana daga cikin misalin irin wannan abin da Hatib ibn Abi Balta ata yayi Hatib yana cikin mutanen Makka ne amma ba Quraishi bane yana da dukiya yana da sauran iyalinsa a Makka da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi nufin zai je ya ci Makka da yaki shekarar fathu Makka Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta'addu'a kafin lokacin Allahumma ammi alaihim khabarana Allah ka boye musu labarin mu kada su ji labarin zamu kawo musu hari dan azo ai musu bagatata sai Hatib ibn Abi Balta da yake ya sani sai ya rubuta wasiqa zuwa ga mutanen Makka yace ga abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake niyan yi zai kawo muku harin yaki shi kuma yayi ne dan a tsare masa dan su tsare masa dukiyarsa Allah ya sanar da malaika Jibril ya sauko ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ga wata mata can Hatib ya rubuta wasiqa ya bata ta tafi za ta kai ma mutanen Makka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura sayyidina Ali da Az-Zubair ibn al-Awwam suka je suka same ta suka ce ki ba mu wasiqar da aka baki tace ita ba ta san an bata wata wasiqa ba yace Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya ga mana kuma abin da ya faɗa gaskiya ne ko ki ba mu komai muke tsirara mu dauko ta shine sai ta kwance a cikin kitsanta dama ta boye ta kwance kitsanta dauko wasiqar ta bashi suka kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka karanta Annabi sallallahu alaihi wasallam yace a kira Hatib yace Hatib menene haka yace ya Rasulullah wallahi ba ina kin Allah bane ina kin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma nayi ne dan na samu wata alfarma wajen Quraishi su tsare mun dukiyata da ƴaƴana da na bari a Makka sayyidina Umar yace ya Rasulullah kyale ni in sare wuyan wannan munafiki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya Umar baka san cewa dan ya je yakin Badar ba? Allah yace mai ɗan Badar ku abinda kuke so na gafarta muku. Albarkacin hasana da ta gabata Allah ya yafe masa wannan zalla mummunan zamiya da yi. Dan mummunan zamiya ce shine aka saukar da aya ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya atulquna ilayhim bil mawadda waqad kafaru bima ja'akum min al haqq يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيل إلى قرشان آية يا كوان أن دسوك إيماني كدا كدرك إيمك إينا دمك ينكس زمن تمجب إن تعلمري كنا ميك سويا أغريس كوانا أبن دي تون أسير من زعل الله صلى الله عليه وسلم جب إن تعلمري ني تنا دقات كن ولاية مؤمنين من دون المؤمنين أما ككاوان علاقة كما سويا درهما tsakani da mulatafa ta halatta idan dai ba zamanto yaki suke da addini ba. Allah ta'ala yace la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhi inna allaha yuhibbul muqsitin. Allah bai hana ku ba ga wadanda basu yake ku a cikin addini ba, basu kore ku daga cikin gidajen ku ba, kan ku yi nagarta a gare su kuma ku yi adalci da su. Kuma Allah ya ce asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladina adaitum minhum mawadda, ana kauna Allah zai sanya soyayya tsakaninku da waɗanda da kuke gaba da su din, su zamanto suna da soyayya, akwai soyayya in ma su musulunta wa in ma basu musulunta ba, amma su zamanto kan cewa ja'ukum hasirar suduruhum ay yuqatilukum aw yuqatilu qaumahum, sun zo muku sun ɗaya bai haso kan ba za su yake ku ba ko su yake mutanen da kuke tare da su, ya zamanto kan cewa sun ce salamun salamun a zauna lafiya. To irin waɗannan kamar kaga Allah ya halatta musulmi ya auri wanda ba musulma ba, indai kitabiyya ce ba yahudiya ko ba nasariya, kuma gashi Allah ta'ala ya ce waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, ya sanya soyayya da rahama tsakani ko da ku ba yahudiya ce, in ka aure ta sai ga kana santa, to wannan soyayyar ba za a ce ka zamanto kai muwalati ba, sai dai in tana gaba da Allah, tana gaba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tana shiri ta san asirin musulmi ta hanyarka, to anan wajen in ka rike ta a matsayin matarka kana yaki kai ma ka zamanto mai yaki da Allah, mai yaki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, nan wajen sai ka ce mata wajarot. Amma in ba haka ba, in ana zaman in ba makiyar addini bace, in ba addini take mazagon kasa ba, zaka iya zama da ita tana yahudancin ta tana nasraniyancin ta. Hudhaifa ya auri yahudiya ya zauna tare da ita shekara daya kafin ya sake ta, Hudhaifa ibn al-Yaman, taje coci ta dawo sai dai ba za ka kai ta ba, ba za ka kai ta ba, kamar yadda Imam Malik ya ce ba zai kai ta, mutum ba zai kai matarsa Kirista coci ba, amma za ta iya sai ta ji coci ta dawo, kuma ƴaƴanka ba za ta je da su coci ba, ƴaƴanka ba za ta je da su coci ba. Da yawa mutane sun ga wannan umarnin suna sassauci da shi, sai su je su auri mata Kirista, kuma saboda ba su da lokaci ƴaƴan suna tare da ita, ta je su taso a cikin Kiristanci. Abinda suka haifa musulmi ne, shine ai ba zai bata taje da sucoci ba, ba zai bata taje da sucoci ba, in ya san ba shi, in ya san shi ba tsayayye bane, ba namiji ba namijin kwarai bane tsayayye, to kada ya je wannan, in ba haka ba sai ya rasa ƴaƴansa. Akwai da dama wanda suka yi wannan, za ka ga ƴaƴan sun taso a matsayin nasara. Matan suna fin karfin su. To wannan kuma dai shine wato koyo, shi yasa ai kaga ayar da ta zo ta halatta wannan auren a ƙarshe Allah ta'ala ya ce man yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati min al khasirin, wanda duk ya kafirta da imani to wannan aikin sa ya baci, kuma rahiya yana da cintababu. Wani din zai iya zamantowa haka, matar ta fi karfinsa har ya zamanto ma baya addinin, sai dai kawai musuluncin a suna kawai, saboda ta fi karfinsa, ita tana da karfi a addinin sa, shi ko ba shi da karfi a cikin addini, tunda in ba rashin karfi ba a cikin addini, ta yaya za a kana zaune da wanda ba musulmi ba, baka dawo da wanda ba musulma ba, baka shiga da ita cikin addinin musulunci ba. Ai in dai da gaske kake da karfi kake a cikin addinin, ka aure ta ba musulma ba din, ta yadda ta zo ta zauna karfinta sai ta musulunta, in dai da gaske kake wajen addini, saboda rayuwarka addinin ce, in ba za ta yi addinin ba za ta ji ba ta daɗin rayuwar da kai ba. To ala ayi hal, abin da yasa na kawo wannan dan nuna akwai bambanci tsakanin samun alaka da wanda ba musulmi ba da kuma alaka ta wilaya ta muwalati ta jibintan lamari. Wannan ta jibintan lamari wato ta taimako da kawance da sunan a tare da wato nuna gaba ga musulunci da yakin addinin musulunci wannan shine muwalati wanda yake yana sa mutun ya cikin munafikai. Allah ya ce babuhum awliya ubab sashin su majibinta sashi ne. Sannan Allah ya yi narko ya yi ban tsoro cewa duk wanda ya jibince su daga cikinku to shi ma yana ɗaya daga cikinsu. Wannan ya nuna cewa kenan akwai mutane wanda za su rayu ana sallah da su amma ranar alkiyama an tashe su sai a tashe su a cikin Yahudawa sai a tashe su a cikin Nasara saboda zuciyar ta tare da wa'ancan ta hanyar muwalati. Wannan ban tsoro ne mai girma kan mutum lallai ya zamanto yayin da Allah yayin da wata alaka ta hada shi tare da wanda ba musulmi ba wato shiga taitayin sa. Wannan musamman saboda irin zaman da muke ciki yanzu kuma musamman a cikin wannan wanda suke fukun kowa fuskantar hadari. Wannan kuma ina faɗa ne ta babin nasiha a cikin addini, ta babin nasiha a cikin addini ba dan aibata su ba. Musamman wanda suke cikin wannan hadari masu aikin tsaro, ma'aikata tsaro, saboda ma'aikata tsaro wata tarbiya ake musu ana nuna kan cewar addini ba shi da wani tasiri a cikin rayuwarsu, ba za ka yi wani abu ba don taimakon addininka. Ba sa ganin bambanci tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba wajen mu'amala. Wanda ba musulmi ba ko yaki yake da addini wannan ba zai hana su su zauna su tafa ba ruwansu, yana yakar addini. Amma su wannan kullalliyar da ake musu ta tarbiyar horarwa ta wajen sha'anin harkar tsaro din ta sa ba sa ganin aibinsa, ba sa ganin wallansa akan yakin addini da yake. To wannan hadari ne babba da lallai duk wanda ya shiga cikin irin wannan sana'a, duk wanda ya shiga cikin irin wannan sana'a ya tsare imaninsa. In ba haka ba ko sai mutum ya tashi ranar alkiyama a tashe shi tare da Yahudawa ko a tashe shi tare da Nasara wal iyadu billah. Sannan Allah ya ce inna Allah la yahdi alqawma adh-dhalimin, Allah baya shiryar da mutane wanda suke azzalimai, ishara ga cewa waɗannan wanda suke irin waɗannan azzalimai ne ko ba za su samu shiriya ba. Ma'ana waɗanda suke irin wannan ana musu tsoron rashin samun tuba, domin shine ma'anar rashin shiryarwa, wato Allah ba zai musu muwafaka kan su samu tuba ba, su dawo ga tafarki madaidaici. Sannan Allah ta'ala ya ce fataral ladina fi qulubihim maradun yusari'una fihi, zaka ga waɗanda akwai cuta a cikin zukatansu. Duk inda kaga a Qur'ani an ce akwai cuta a cikin zukatan mutane ana nufin wato cutar munafunci, wato rashin cutar munafunci, rashin gaskiyar imani, wato ba su yadda 100% cewa annabi sallallahu alaihi wasallam annabin gaskiya bane. Suna ganin kan cewar wannan da ya dai zo ya faɗa kowa dai haka yake shi ma bari ya bi jama'a ayi, ba tare da a cikin zuciyarsa ya yadda cewa wannan abin gaskiya bane. Shine cuta din. Yace to za ka ga wanda suke akwai cuta a cikin zukatansu yusari'una fihim, suna gaggawa cikin lamarinsu. Ba a ce yusari'una ilaihim ba, an riga wato har sun riga sun shiga cikinsu, suna gaggawa wajen maganganunsu da ayyukansu, wajen duk abin da zai nuna kusancinsu ya zuwa gare su. Hatta abin da ba a nemi su yi ba ma sai ga sun yi abin da ma ba su arnan abin da kafirai ba su nemi su sani ba ma na asirin musulmi sai ga sun yi sauri sun kawo musu abin da duk zai taimaka musu akan musulmi, sai ga nan da nan an hada baki da su an yi. Yusari'una fihim, suna gaggawa a cikin sha'anunsu. Yaquluna nakhsha an tusibana da'ira, suna cewa ai muna jin tsoro kada wata musiba ta zo ta same mu. Ad-da'ira shine musiba mai kewayewa, wato mai yanke mana baya, mu juya za mu koma mu ga ba za mu samu damar komawa ba. Wato in muka ci gaba in ba mu haka ba, muna jin tsoro wata musiba ta fado ya zamanto su ne suke da hannu a sama, ya zamanto ba za su taimaka mana ba, tunda ba mu tabbatar ba alƙawarin da Allah yake cewa zai taimaki addininsa. Wal aqibatu lil muttaqin, mu dai ba mu tabbatar ba cewa gaskiya ne, wataƙila dai an faɗa ne, ku dai aka gaya mu ku masu imani. Amma mu masu tunani, masu amfani da hankalinmu, masu basira, masu rationality, mu muna duban abu ne ba ta fuskar fanaticism ba, mu ba fanatics bane. Fanatics su ne kawai ƴan addini ga nuka she, mu muna amfani da hankalinmu da basiranmu. To mu a basiranmu da hankalinmu dole ne mu tanadi. Irin tunaninsu kenan, irin manganin munafikai kenan. A wanda yake akwai cuta a cikin zukatansu. Yaquluna nakhsha an tusibana da'ira. Allah yace to fa Allah shine ya musu raddi. Yace fa asallahu an ya'tiya bil fath aw amrin min indihi fa yusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin. To ya kusata. Ana kauna wannan asa harfu taraji ne. Amma ana amfani da shi da ma'ana wato ya kusata al'amarin yazo. Tunda yana daga cikin harfu taqrib kuma. Yana daga cikin af'alul muqaraba. Fi ile wanda suke nuna akan kusancin zuwan abu. Wato ya kusata. Fa asallahu ya kusata Allah yazo da fatahi shine budi an yi sabani wani budi ake nufi anan duk wasahi dukkan wani budi wanda yake zai bambance tsakanin musulmi da kafiri domin shine ma'anar al-fathu al-fathu shine randa za ga Allah ya kawo hukuncin sa da zai bayyana nasara akan nasara ga mu'mini nasara bayyananna da tabewa da halaka ga kafirai a bayyane kuma wannan yana kamar yadda Allah ya nuna lokacin fatahu makka akan mushrikai ya zama tokan cewa babu sauran shirka kwata kwata haka zalika lokacin fatahu khaibar shi ma fatahi ne Allah ya nuna nasara babayyaniya akan yahudawa karshen yahudanci yazo a jaziratul arab da faduwar khaibar annabi sallallahu alaihi wasallam ya kabbara yace Allahu akbar kharibat khaibar ya kabbara cewa khaibar ta karshen ta yazo ta zamanto rigagga alƙarya to ya kusata Allah ya zo da fatahi aw amrin min indihi ko wani al'amari daga wajensa wanda yake kuma al'amarin Allah yawa gare shi tunda shi yake juya al'amarin kuma duk wanda yake rayuwa yana ganin yanda Allah yake kawo al'amarin sa ka duba irin faduwar dagutoci da aka samu a kasashen Larabawa din nan ka duba irin yanzu abinda lokaci daya Burtaniya gashi nan su ma suna fama da abinda suke fama al'amari daga Allah yana zuwa ta inda ba a tsammani to al'amarin Allah yawa gare shi yasa sai Allah ya ce aw amrin min indi ko wani al'amari mai girma daga wajen Allah fa yusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin sai su wayi gari suna ma suna dama akan abinda suka boye a cikin zukatansu abinda suka boye a cikin zukatansu na cewa duk abinda ake fada cewa Allah zai taimake addinin sa duk hira ce kuke ji ku daina zaman tuwa fanatics ku yi amfani da basirar ku ai irin abinda suke fada kenan za ka gansu ma waɗansu su har marubutan su za ka ga suna fada a cikin jarida to irin wannan waɗansu ba za su iya faɗa ba amma yana nan a cikin zuciyarsu sun kulle shi to sai Allah ya kawo al'amari in ya kawo al'amari suka gane kai a bisa akasin mummunan zaton da suke yi ma Allah suka ga gashi nasara Allah ta zo ga fatahin ya zo daga Allah to sai ga sun so mana dama wa yaqulu alladhina amanu to a wannan lokacin kuma waɗanda suka yi imani muminai sai ka ji suna cewa a haula alladhina aqsamu billahi jahada aymanihim innahum lama'akum yanzu shin waɗannan sune waɗanda suke rantsuwa da Allah iya ƙarfin rantsuwarsu innahum lama'akum cewa lallai su wallahi suna tare da ku muminai habitat a'maluhum ayyukansu sun baci fa asbahu khasirin sun wayi gari tababbu wato a yayin da al'amarin Allah ya kawo al'amarin wato al'amarin da Allah zai tona munafikai asirin su ya tonu a gane su to sai muminai kuma kai suna cewa yanzu waɗannan fa dafa su ne fa suke rantsuwa cewa innahum lama'akum kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa a cikin suratul tauba wadda ta tona musu asiri yahdifuna billahi innahum laminkum wama hum minkum walakinnahum qaumun yafraqun suna rantsewa da Allah cewa suna cikin ku Allah ya ce ba sa cikin ku mutane ne masu tsoro suke tsoron su ya sanya suke ware kansu ma daga muminai to Allah ta'ala kuma yace law yajiduna malja'an aw magharatin aw muddakhalan law law ilayhi wa hum yajma'un da za su samu wata mafaka wani waje wanda za su tafi su koye kansu yayin da aka kawo hari ga musulmi dan da za su gudu ya zama to sun ware kansu sun bayyana kan cewa ba sa tare da kudin law law ilayhi wa hum yajma'un da sun juya zuwa gare shi suna masu gaggawa kamar yanda ingarman doki yake gudu to muminai a lokacin nan sai su faɗi wannan wato Allah yana faɗan irin abin da yake faruwa kuma irin wannan din haka ta faru domin Allah ya bayyana akifa ga muminai kuma Allah ya tona asirin munafikai aka gansu kirikin lokacin yakin tabuk haka ta faru bayan yakin khaibara haka ta faru kuma a rayuwar musulmi irin wannan tana faruwa koyaushe akifa kyakkyawan karshe ga muminai yake Allah baya saba alƙawarinsa kuma waɗanda asirinsu yake tonuwa suke kunyata munafikai su suke kunyata domin shi munafiki wato hatta mutane ma ba sa son sa ballantana kuma bayan ba ma Allah ba mutane ma ba sa son munafiki domin munafiki shi ne dan jemage fa su ne jemagu masu kan cewa suna nan suna can abin nan la ilaha ula wa la ilaha ula ba sa tare da wadannan muzabzabina bayna zalik kamar kuda suke zai su buga nan su buga can yayin da waɗannan suka gane ba sa tare da su sai su ce tur da ku Allah tsine muku waɗannan ma suka gane cewa ba sa tare da su sai ce Allah tsine muku babu wanda yake son munafunci aibi ne hatta a cikin wato hankali ba kafin ma ka zo a cikin addini saboda haka yayin da Allah ya tuna musu asiri sai ga mu'mini sun ce sai mu'mini su wannan magana wajen fadin habitat a'maluhum tawjihi guda biyu ne ga malaman tafsiri wadanda sun ce wannan magana Allah ce mu'mini su iyakacin maganar su shine a haula'il ladina aqsamu bi haula'il ladina aqsamu billahi jahada aymanihim innahum lama'akum wannan ita ce maganar mu'mini habitat a'maluhum magana Allah ce wato hukuncin Allah ne cewa aikin su ya baci gabaki ɗaya domin munafinci kafirci ne bata aiki yake kwata kwata fa asbahu khasirin sun waye gari suna tababbu waɗansu kuma suka ce a'a wannan tana daga cikin cikon maganar mu'minai amma tana da ma'anar at-ta'ajjub ay ma ahbata a'maluhum muna mamakin yanda ayyukan su suka baci saboda yayin da munafincin mutun ya tozarta ai Allah madaukakin sarki ya tona masa asiri ya yaye masa sutura ya zama to bashi da wata kima wajen Allah saboda haka duk da abin da yayi da sallar da azumin da sauransu duk sun rushe don ba su amfane shi ba shine mu'mine wato suke mamakin irin wannan me mamakin abin da zai kai mutun ya bata ayyukan sa kai sallah ka hana kanka bacci kai azumi kai itikafi to abin mamaki kaje kai abin da Allah duk zai rusa wannan yau lokacin da kake yin wannan me yasa kake bata lokacin da kake wannan in ka san cewa kai baka yadda da abin ba kana gan dishir me ake yi me yasa zaka bata lokacin da kake wannan ka fito ka zaman to kafiri kafin abin nan kufran bawahan din dan kafiran ma sai yadda da kai shi yasa wato mu'mine suke mamakin wannan al'amari kuma filan abin mamaki ne ga munafiki da zai yi abin da zai zo ya bata ayyukan sa me yasa zai bata lokacin sa tun farko yake yin addini din saboda haka wannan kira ne da kan cewa mutum yayi addini da gaskiya tsakaninsa da Allah kada ya bari wannan cutar ta munafinci ta shiga cikin zuciyarsa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin addu'arsa yake neman tsari daga munafinci Allahumma inni a'udhu bika minan nifaq washiqaq wa su'il akhlaq ina neman tsarinka daga munafinci da kuma saba maka da mummunan dabi'a a'udhu bi izzatika la ilaha illa anta antudillani yana cewa akwai dai addu'o'i na wato neman tsari daga munafinci wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana wanda wajibi ne mu rinka wato neman tsarin Allah daga wannan cuta domin cuta ce wanda take aske imani daga cikin zuci take sanya wato shakka a cikin zuci kuma take sanya wa mutum fushin Allah Allah ya kiyaye mu kuma babban alamarta shine muwalatul kafirina min dunil mu'mini ka rinka jibintar lamarin kafirai kuma bayan mu'minai na'am okay lokacin zabe wajen zaben wanda ba musulmi ba ko to mushkilan in kace zaka yi amfani da wannan ayar akan wanda yake shugaban ba musulmi ba mataimakin sa musulmi kuma wanda suke cewa a zabe wanda yake shugaban musulmi mataimakin sa kuma fada saboda haka sai da an hankali kafin a ce za a kafa hujja da wannan akwai tana da mahallinta amma mahallin nata yana da yadan ba wai mutlakan bane sai ka dibi yanzu akwai mutane waɗanda su abin da yasa suke son wanda ba musulmi ba da yake sama duk da yake na ƙasan musulmi ne su abin da yasa suke son wannan sai dan abun duniya koda ku an nuna musu abubuwa wanda yake za a yi na cutar musulunci sai ce a'a wannan ba komai to kaga wannan sun zama to man yata wallahu minkum fa innahu minhum kamar yanda aka sun wannan idan waɗanda suke cewa musulmin da yake sama kafirin da yake ƙasan su ce shi ma su ce a'a babu komai dan yayi wannan ai ba magana addini ake ba su ma wannan suna daga cikin wannan amma abu ne wanda yake na aunawa na al-masalih wanda a cikin aunawa din haduwar musulmi da kafirin wace haduwar ce za ta zama to mai cutarwar ga addini saboda haka wanda ijtihadin sa ya kai masa kan cewa wannan ce za ta kai ga cutarwa ga addini wannan to hakika bai kamata ya dauki mataki wanda yake najib intan lamarin wanda ba musulmi ba kuma ai mu rinka lura a cikin irin wannan sha'ani abinda kowace ya kamata a rinka dubawa ayyuka ne suke tafiya tare da al-masalih wal mafasid maslaha da mafsada mu mushkilan mu shine kan cewa yawanci abinda ke kawo wannan mutane da dama sai su ce kada a shigar da sha'anin addini mu ku addini komai ne a wajen mu so ake ya zaman tokan cewa zaben nan abinda kawai zaka duba wanda yake naka shine yake cikin wannan jam'iyyar shine zai samu mukami tunda kuma shine zai samu mukami anan imani yake anan ihsani yake anan musulunci yake in ka kawo addini zai ce aka da kawo wannan batun addini din a nan wajen to mu so muke yi gabaki daya hiwar din ya zamanto me zai tsare mutuncin addini ko abin da ya kamata ya zamanto shine mahangar mu kamar yanda su waɗanda ba musulmi ba shine mahangar su me zai tsare mutuncin addinin su me wanda yake nasu na addinin su shine zai ci muku ba wannan muke dubawa ba
يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون
Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda suka yi imani man yartadda minkum an dinihi wanda duk yayi juya baya ga barin addinin sa yayi ridda ya bar addinin sa na musulunci fa sawfa ya'ti Allahu biqaum to da sannu Allah zai zo da waɗansu mutane yuhibbuhum Allah zai su yana son su wa yuhibbunahu kuma su ma suna son Allah adillatin alal mu'minin masu kaskanci da kaskantar da kai wajen mu'amala da mu'minai a'izzatin alal kafirin masu izza da buwaya wajen mu'amala da kafirai yujahiduna fi sabilillah suna jihadi a tafarkin Allah wala yakhafuna lawmata la'im ba sa jin tsoron zargin mai zargi zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wannan falalar Allah ne wancan abinda aka ambata din nan cewar Allah ya kawo su kuma ya ba su wannan sifa fadlullahi falala ce ta Allah yu'tihi man yasha da yake bayar da ita ga wanda ya so wallahu wasi'un alim Allah mai ruwar falala ne masani ne ga wanda ya dace da falalarsa innama waliyukumullahu wa rasuluhu waliyunku kadai majibincin al'amarinku kadai shine Allah da manzansa da kuma walladina amanu wadanda suka yi imani alladina yuqimuna as-sala wadanda suke tsaida sallah wa yu'tuna az-zaka suke bada zakka wa hum raki'un kuma su masu yin ruku'u ne wato masu sallah tare da jama'ar musulmi wa man yatawallallahu wa rasuluhu walladina amanu dukko wanda ya jibinci Allah ya jibinci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya jibinci mu'minai fa inna hizballahi humul ghalibun to haqiqa rundunar Allah jam'iyyar Allah sune masu rinjaye wato wannan Allah ya bayyana kudurarsa ga waɗanda suke wato saboda rashin gaskiyar imani basu gaskata Allah ba har suke tafiya zuwa ga taimakon kafirai akan mu'minai da gurin cewa la Allah idan wato musuluncin ya kau zai zamanto sun sami izza ta hanyar waɗannan kafirai da suke yakan addini to cewa da mawa za ku fito ma ku yi ridda ku bar addinin gabaki daya wannan ba yana nufin karshen addini ba kenan dan addinin na Allah ne Allah ya bayyana kudurarsa yace duk wanda ya so ya yi ridda ga addinin sa to ya sani Allah zai zo da waɗansu mutane saboda haka kada ma ka ce dan kaga ka shiga cikin addinin ka nemi Allah gata ne ka nemi Allah wato ka kyautata ma Allah ne shi yasa Allah ta'ala yake faɗa dangane da al-a'rab yamununa alayka an aslamu sune maka gori ya rasulullah cewa sun musulunta Allah yake la tamunnu alayya islamakum kace musu la tamunnu alayya islamakum kada ku yi mun gori da musuluncinku balillahu yamunnu alaykum Allah shine zai muku gori an hadakum lil imani in kuntum sadiqin Allah ya shirye ku zuwa ga imani indai ku masu gaskiya ne. Saboda haka in da duk duniyan nan zasu koma su bar imani, Allah madaukakin sarki ya ce in yasha yuzhibukum ayyuhan nas wa ya'ti bi akhari. In Allah ya so sai gabaki ɗayan ku mutane sai Allah ya tafi da ku ya halaka ku kare gabaki ɗaya yazo da wadansu kama an sha'akum min zurriyyati qaumin akharin, kamar yadda yace a wata ayar kuma, kamar yadda Allah ya fare ku daga zuriyar wadansu mutane da babu ku ya kawo ku. Saboda haka duk wanda ya yarda gabarin addinin sa da sannu Allah zai zo da wadansu mutane wadanda suke mutanen nan Allah yana son su, wato sifa ta farko kenan da Allah ya ba su, Allah yana son su. Allah ko yana son bayin sa wadanda suke tsare farilla kuma suke aikata na ayyukan nafilfili, da haka ne Allah yake son bayin sa. Wa yuhibbunahu, kuma suna son Allah. Son Allah shine su fifita muradullah akan muradin komai. Abinda Allah yake so suna fifita shi kan abinda duk wani yake so, hatta abinda suke so suna fifita abinda Allah yake so akan abinda suke so. Na biyu, kuna masu kaskantar da kai ga mu'minai, wato wajen mu'amala da mu'minai suna son su, suna girmama su. Daga sun ga mai alama addini sai su yi masa bushasha, amma ko zaka ga munafikai fa in suna cikin yan uwan su kafiran, daga sun ga mai addini ya ce ka gansu malam ba su abin nan din mama abin nan sun dage wando, wai su gemu, wai su sunna, kyara yake a ce an dangara shi gare su, baya so. Amma in ya shiga cikin kafirai fa yawa sai a tafa ya take ya bararraje, daga ya ga musulmi ya zo duk sai kaga ya damu, baya so. To su ko waɗannan azillatin alal mu'mini, masu kaskantar da kai ga mu'mini, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya dadatar da shi, wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaykum kataba rabbukum ala nafsihi arrahma. Idan waɗanda suka yi imani da ayoyinmu suka zo maka ya rasulullah, kace sallama a gare ku, ubangijinku ya rubuta maka kansa rahma, ku ne wanda Allah yake jin kanku. A'izzatin alal kafirin, masu izza akan kafirai, masu gallaza musu, dan me suke nema wajen su, ba sa neman komai a wajen su, ba sa neman izza a wajen su, izza a wajen Allah take. Sabanin munafikai su ko gani suke yi, dole sai sun nuna ma musulmi, sai sun nuna ma kafiran nan kyarar su ga musulmi, kyarar su ga musulunci, sai sun faɗi kalmar kafirci wanda yake za su ji daɗi su wani ai ya gane, ai baya cikin fanatics din nan, shi daban ne, baka ji irin abin da yake faɗa ba, ai baya tare da su. To waɗannan su ne waɗanda suke su mu'minai, ba haka suke ba, su masu bayyana izza ne akan kafirai. Wannan sifa ta hudu kenan. Sifa ta biyar, yujahiduna fi sabilillah, suna jihadi domin taimakon addinin Allah. Sifa ta shida, wala yakhafuna lawmata la'im, ba sa jin tsoron zargin mai zargi wajen yin jihadi ko wajen umarni da kyakkyawa ko wajen faɗan gaskiya. Akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda malamai suke ambata a wannan, wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah madaukakin sarki zai tambayi mumini, zai tambayi mutum ranar alkiyama cewa ka samu kanka a waje wanda yake Allah la yahqiranna ahadukum nafsa, kada ɗayan ku ya wulakanta kansa. An yara amran lillahi fihi maqal, yaga al'amari wanda akwai maganar Allah a cikin wannan al'amarin, fala yaqulu fi, yaki magana, fa yuqalu lahu yawm alqiyama, sai ranar alqiyama a ce masa, ma mana'aka an takuna qulta fi kaza wa kaza, me ya hana ka faɗi kaza da kaza a wato a lokacin da al'amarin ya faru. Fa yaqulu makhafatan nas, tsoron mutane ya Allah, fa yaqulu iyaya haqqu an takhaf, ni ne nafi cancanta ka ji tsoro na. To in mutum yayi haka ya wulakanta kansa domin ranar alkiyama Allah zai tozarta shi. To amma mu'minai kuwa, la yakhafuna fillahi lawmata la'im, ba sa jin tsoron zargin mai zargi akan sha'anin Allah. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake, duk wanda zai zarge shi akan sha'anin Allah to ba ruwansa, akan sha'aninsa duk abinda zaka faɗa ka faɗa ba zai dauki fansa ba, amma in aka keta haddin Allah to babu abinda yake tsayawa akan fushin manzon Allah sallallahu wasallamu alaihi. To wannan ba yana kore hikima bane cewa kada ka ji tsoron zargin mai zargi ka ce ai zan faɗi gaskiya komai ɗacinta, a'a ka faɗe ta da usulubi da wanda za a karba. Abinda zargin da za a wato ka ji tsoron a zarge ka, ka ki faɗan gaskiya ko ka ki yin daidai, shine ba a so. Ka yi daidai din amma da usulubi da zai janyo hankalin mutane a karba, ba da usulubi da zai nuna gadara da gatsali da jin isa da abinda zai kore waɗansu daga karɓar gaskiya ɗin ba. a'a da uslubi kyakkyawa yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake har ya rinka tuhumar kansa cewa watakila bai yi bayanin yanda ya kamata yanda za a karba ba kada ya zama to shine dalilin mutane suka iya yarda da Allah irin wannan tunanin ya kamata ya kasance a cikin zuciyarka amma rashin tsoron zargin mai zargi ya kasance tare da kai wajen yin abinda ka san Allah ya zai tambaye ka ka yi shi to kada ka ji tsoron cewa dan wani ya zarge ka ya zama to baka yi ba to Allah ya ce wannan shine falala Allah babu falala kamar wannan an yi sabani an yi kokarin an fassara wannan ayar da mutane daban-daban waɗansu sun ce waɗanda ake nufi fasofa yatillahu biqaumin mutanen da Allah zai zo da su waɗansu sun ce al-ansar ne domin su ne suka yaki waɗanda suka yi ridda da banu hanifa suka yi ridda bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tawaif wajen guda 10 suka yi ridda bayan mutuwar annabi sallallahu alaihi wasallam kabilu daban-daban waɗanda suka tashi suka taimaka masa sayyidina Abubakar wajen yaki din nan al-ansar ne to an ce su ake nufi anan waɗansu kuma suka ce a'a ana nufin mutanen Abu Musa al-Ash'ari kuma hadisi ya zo akan wannan kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa ya atikum ahlu yaman arqu quluban mutanen yaman za su zo muku masu wato sun fi kowa taushin zuciya kuma masu hikima to suka su ne su ma suna daga cikin wanda suka zo suka shiga cikin rundunonin musulmi aka yaki kafirai da su waɗansu suka ce abinda ake nufi sayyidina Ali wanda kuma suka yi riddan wannan kaulin wato ɗan shi'a kenan suka ce wai wanda suka yi riddan Abubakar da Umar wanda kuma Allah ya zo da shi yake san sa kuma yake san Allah shine sayyidina Ali na farko dai Allah cewa ya qaumun yace mutum ɗaya baya zamantowa qaum kuma sannan sai duk wanda yace Abubakar da Umar yayi ridda ya kafirta domin ba zai yi ba ya ce Abubakar da Umar sun yi ridda bayan kuma ga abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa akan su yace iktadaw bil ladaini min ba'di Abubakrin wa Umar wannan ba wani abu ne yasa ba hadisai ne na ƙarya da maganganu na ƙarya wanda daular wanda mutanen Farisa wanda da yawan suka zamanto ƴan Shi'a suka kirkiro saboda waye rusa daular Farisa alo sayyidina Umar shi ya rusa shi yasa ba su yafe masa ba har abada cewa ya gusar da mulkin su mulkin Farisa ya tafi har abada kuma mulkin Farisa da ya tafi har abada ai abu ne wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da suka yayyaga takaddan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah zai yayyaga mulkin su kuma Allah ya yayyaga mulkin su a hannun sayyidina Umar wanda yake nuna kan cewa sayyidina Umar khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan alƙawarin Allah ya tabbata a hannun sa to amma su sai yashin wannan saboda haka suke kin wannan sai suka san da sisa da suka yi domin su sa wato domin su sa musulmi su yi gaba da sayyidina Abubakar da Umar su lalace su tabe su bar addini su san duk wanda ya gaba da Abubakar da Umar ya bar addini kuma muwalatin sa ga sayyidina Ali ba zai amfane shi ba kamar da sayyidina Ali din ya faɗa dan ka so Abubakar da Umar ka ki sayyidina Ali soyayya kaga Abubakar da Umar ba za ta amfane ka ba idan ka so sayyidina Ali ka ki Abubakar da Umar soyayya kaga sayyidina Ali ba za ta amfane ka ba sai ka so su gabaki daya saboda haka abinda ake nufi da wannan ayar duk waɗansu mutane waɗanda suke zuwa da wannan sifa yayin da mutane suka juya ma addini baya yayin da mutane suka juya ma addini baya mu'minai kada ku damu kada ku yi bakin ciki kada ku yi rauni kada ku zamanto kan cewa guyo ku ta sage Allah yana nan zai zo da masu taimakon addininsa kai kokarinka ka zamanto kana cikin su kokarinka ka zamanto kana cikin wanda Allah yake zuwa da su din amma wannan sunnar wannan ayar bayanin sunnar Allah ce sunnar Allah haka take kuma haka take faruwa a koyaushe kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba addinin nan ba zai gushe ba yana tsaye miƙe ana taimakon sa daga wajen Allah har sai al'amarin Allah ya zo masa saboda haka koyaushe din waɗansu sun bar shi za ka ga Allah ya kawo waɗanda za su tsaya a kansa kyam to kai ka zamanto cikin waɗannan kokarinka ka zamanto kana cikin waɗannan amma wannan sunna Allah ce akwai lokacin da ya zamanto ansar su ne wanda Allah ya kawo su akwai lokacin da ahlul yaman al-ash'ariyin su ne wanda Allah ya kawo su akwai lokacin da ya zamanto kan cewar mutanen wanda suke hadisin da suke kawo na mutanen Salman al-Farisi ne laukan al-imanu bi thuriya lanalahu rijalun min hada wannan hadisi ne da'if wanda farisawa suke kawowa cewa abin nan su ne za su zo su jaddada addini ba wannan ba zai gushe ba akwai lokacin da zai zamanto farisawa su za su zo su jaddada addini ai Allah madaukakin sarki bai tsare addini ga wani jinsi ba yace sai larabawa akwai lokacin da turkawa su ne suka ba da izza ga addini daular usmaniya suka shekara da su suka kai musulunci cikin kasar europe har ya zamanto kan cewa zaka je har cikin kasar hungary ka rinka ganin masallatai daular usmaniya turkawa ne ba larabawa bane ba sai larabci ba amma su suka kai musulunci suka ba mu addinin musulunci izza saboda haka akwai lokacin da kuma Allah madaukakin sarki ya sanya izzar addinin musulunci a hannun Fulani take shehu Usmanu da shi da Fulani lokacin da aka zo su sarkin Kano Sulaiman suna nan karkar suna nan daidai a abin nan a abin nan kofar kwaro anan ake zama ana fada aka gansu da wato da isharar su da dan rawanin su irin mai amalon nan mutanen Sokoto aka ce zuwan nan wai su ne masu mulki to su ne su Allah ya ba ma saboda sun ce su za su taimaki addinin Allah sun yi jihadi tare da shehu akwai lokacin da ya zamanto su din ne akwai kuma lokacin da ya zamanto kan cewa addinin idan waɗanda idan yanzu mu Hausawa da mu Hausa fulani muka yi watsi da shi sai Allah ya kawo ƴan Saudan Zaria ya zamanto su ne addinin zai zamanto ya karfa shi a hannun su wa madalika ala Allah bi aziz sunnar Allah ce saboda haka kai ka zamanto kan cewa kana cikin waɗanda yayin da mutane suka juya ma addini kai kana ciki wanda zaka tsaya kyam baka fita ba dan kada ka zamanto wanda cikin wanda zasu yi ridda Allah ya kauda ku ya kawo waɗansu to sannan Allah ta'ala yace Allah waliyinku shine Allah da manzansa da muminan kuma ya sifanta su ba kowane dan kawai mutum yace shi mumini ne sai ya zamanto waliyin muminai ba a'a sai ya zamanto mai tsaye da sallah mai bada zakka mai sallah tare da masu sallah wadansu anan wajen tafsirin wannan ayar sun ce wai sayyidina Ali ake nufi domin shine wanda wani mai bara yazo zai yi bara wajen sa yana sallah sai ya cire kawanyar sa ya bashi saboda haka wannan ayar sayyidina Ali ake nufi su ake nufi inna ma waliyukum Allahu wa rasuluhu walladina amanu sayyidina Ali ake nufi dan shine ya bada yayi sadaka yana ruku'u duk hadisan da suka zo anan wajen duk hadisai ne da basu inganta ba duk yana daga cikin abubuwan da ƴan Shia suka kirkiro suka sanya domin su canza ma'anar domin su fassara ta alqur'ani ba ainihin fassarar ta hakika ba wannan ayar nuna cewa take yi wato mu'minan da ake so ya zamanto mu'minan da suke sune waliyanku sune masu tsayi da sallah masu ba da zakka sannan kuma masu yin sallah a cikin jami'i masu yin sallah a cikin wannan wawu din ba wawul hal bace wawu ce ta atafi akan sifofin su wato suna daga cikin arraki'un wanda suke yin ruku'u tare da masu ruku'u sannan Allah ta'ala ya ce duk wanda ya jibinci Allah ya jibinci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jibinci mu'minai ya zamanto kan cewa wato mai taimakon addinin Allah ne mai taimakon mu'minai to ya sani cewa rundunar Allah ungiyar Allah su ne masu galaba wato ma'ana duk wanda ya jibinci Allah da manzansa da mu'minai to yana cikin hizbullah ya zaka zamanto cikin hizbullah ba da suna bane ba da tuta bane ba da daura wani rawani bane ba da daukan wata alama bane da jibintar lamar da ka jibinci Allah da manzansa da mu'minai tun daga shi shine unwanin da Allah ya faɗa wa man yatawallallaha wa rasulahu wal ladina amanu fa inna hizballahi wannan shi zai saka a cikin hizbullah da wato muwalati ga Allah da manzansa salawatullahi wa salamuhu alaihi da mu'minai Allah ya sanya mu a cikin hizbullah wanda Allah madaukakin sarki ya musu alƙawarin garaba wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulina nabiyina muhammad subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.